sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Alhamis 24 ga watan Agustan shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Sarfil Hashim Gumel muke farincin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su ga kanin labarin duniya.
Yau Alhamis, jami'an agajin gaggawa a Najeriya sun ce ana ci gaba da aikin ceto bayan da wani gini ya ruguje a Abuja ya kashe kalla mutane biyu. A nan Amurka, yan jam'iyyar Republican 8 da ke son zama shugaban kasar Amurka sun gudanar da muhawara farko gaban Amurkawa. Haka kuma za a ji cewa harin makami mai linzami na Rasha ya raunata kalla mutane 7 da sanyin safe yau Alhamis a birnin Dnipro da ke kudu maso gabashin Ukraine.
Kanin labaran duniyar kenan. A karo na biyu, wata tawagar malaman addinin Islam daga Najeriya ta kai ziyara jamhuriyar Niger a wani yunkuri na shawo kan rikicin shugabanci da ƙasar ke fama da shi tun bayan da aka yi juyin mulki.
Alhamdulillah, mun zo ne mu ƙara bibiya don mu ƙara dinke abubuwan su tafi yadda ya kamata. General Abdulrahman Chani, shugaban wannan ƙasa na sojoji, mun sadu da shi kuma mun tattauna tare da shi tare da 'yan majalisarsa.
Kamar yadda kuka ji a kanin labaran duniyar, za mu leƙa birnin Abuja don jin halin da ake ciki dangane da wani bene mai hawa biyu da ya rufta.
Ina tsaye nan, aka cire mutum biyu farko, aka sake cire mutum ɗaya, aka sake ciro wani mutum ɗaya. To wajen ƙarfe uku aka samu aka ciro wani dattijo, ana ta magana da shi, amma nan daga funkuminsa zuwa ƙasa yana cikin wayannan ƙarakuzan ginin.
Allah ya kyauta. Muna kuma tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar za ta gabatar da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Yau Alhamis, jami'an agajin gaggawa a Najeriya sun ce ana ci gaba da aikin ceto bayan da wani jirgi ya ruguje Abuja ya kashe kalla mutane biyu. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta birnin tarayya Abuja ta ce ma'aikatan sun ceto mutane 37. Sanarwar da hukumar ta fitar ta ce masu aikin ceto sun shirya yin amfani da na'urori domin gano baragwazan da suka rage. Sanarwar ta ce ginin mai hawa biyu da ya haɗa da gidaje da wurin kasuwanci ya ruguje da yammacin ranar Laraba. Yan jam'iyyar Republican 8 da ke son zama shugaban kasar Amurka sun gudanar da muhawarar farko ta jam'iyyarsu a jihar Wisconsin gabanin zaben shekara mai zuwa. Muhawarar ta sa'o'i biyu da aka yi a gidan talabijin wadda yan jam'iyyar Republican suka fara gudanar da ita a wannan zagayen zaben. An yi ta musayar ra'ayi game da abin da ɗaya daga cikinsu mai gudanar da taron ya kira yiwuwar da ba ta wurin, wato ɗan takarar jam'iyyar da baya nan, tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump, wanda yanke shawarar cewa yana kan gaba a yakin neman zaben bai buƙatar ya kasance a muhawarar. Wasu daga cikin 'yan takarar, kamar tsohon mataimakin shugaban ƙasa na Trump Mike Pence da tsohon gwamnan New Jersey Chris Christie, sun yi imanin cewa Trump bai cancanci sake yin shugabanci ba saboda abin da suka ce rashin mutunta kundin tsarin mulkin ƙasar da kuma laifuka 91 da ake tuhumarsa da su. Harin makami mai linzami na Rasha ya raunata kalla mutane 7 da sanyin safe yau Alhamis a birnin Dnipro da ke kudu maso gabashin Ukraine. Serhii Lysak, gwamnan yankin, ya faɗa a tashar Telegram cewa 6 daga cikin waɗanda suka jikkata na kwanta a asibiti. Lysak ya ce jami'an tsaron saman Ukraine sun harbo makami mai linzami na Rasha guda ɗaya, amma harin da ta kai ya lalata wani wurin jigilar kayayyaki tare da lalata wasu gine-gine 12 da suka haɗa da banki da otal da wasu gine-gine biyu. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce sojojinta sun harbo jiragen saman Ukraine mara matuki guda 3 a kan yankin Rasha.
To nan ba da jimawa ba za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma yanzu bari mu duba batun rikicin jamhuriyar Niger. Inda a karo na biyu, wata tawagar malaman addinin Islam daga Najeriya ta kai ziyara ƙasar ta Nijar a yammacin ranar Laraba, inda ta gana da shugaban sojojin da suka yi juyin mulki Janar Abdurrahman Tiani da Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zain. A cigaba da yunkurin warware rikicin siyasar da ƙasar ke fama da shi bayan kifar da shugaba Muhammadu Bazoum a ranar 26 ga watan Yuli. Jagoran tawagar Sheikh Abdullahi Balalau ya ce akwai alamun haske a ƙoƙarin sasanta ɓangarorin biyu, kamar yadda ya faɗa wa manema labarai a birnin Yamai.
Alhamdulillah, muna ƙara godiya wa Allah subhanahu wataala da ya sake dawowa da mu na Niger, ba don komai ba sai don bibiya kan abin da muka fara na neman zaman lafiya ya za a yi a warware wannan takaddama cikin lumana cikin kwanciyar hankali ba tare da an zubar da jinin kowa ba yayin da muka zo wancan karo shine babban sakon da muka taho da shi kuma ya bude kofar ci gaba da tattaunawa tsakanin ita kasar Niger da kuma jami'ai na ECOWAS an samu wannan ci gaba alhamdulillah to ba za mu shiru ba kuma za mu kama bibiya mu tabbatar da kuma ya tafi daidai don haka mun dawo kan kofar da muka so mu tattaunawa da kuma jami'ai na wannan gwamnati musamman tsakani da kuma shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu alhamdulillah mun zo ne mu kara bibiya don mu kara dinki abubuwan su tafi yadda ya kamata General Abdulrahman Chani shugaban wannan kasa na sojoji mun sadu da shi kuma mun tattauna tare da shi tare da ƴan majalisarsa saboda haka tattaunawan kuma mai muhimmanci mai alkhairi mai albarka wanda yake sanyaya zukata da farin ciki ga dukkan al'umma na kasar Najeriya da kasar Niger Allah ya kara tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali akai a kawo don a tabbatar da ba a bar wani kofa ba da za a samu wato shedanci ya shigo alhamdulillah komai na tafiya daidai ya zuwa wannan lokaci muna addu'a addu'a muke neman Allah ya zaunar da wa'annan kasashe namu lafiya saboda haka mun gode tattaunawan yayi kyau kuma in Allah ya yarda alkhairi za su tafi wa ba a ci gaba da addu'a Allah ya zaunar da mu lafiya kuma addu'a na da tasiri kuma Allah na karban addu'a ya ce mu yi addu'a kuma muna addu'a muna da yakin ya karba saboda haka lokaci ne kuma tigira mu gari insha Allah muna fatan Allah ya kara karba mu ya wuce mana gaba ya tabbatar da an yi komai cikin kwanciyar hankali
Sheikh Abdullahi Balalau kenan wanda ya jagoranci tawagar malaman Najeriya zuwa Niger yanzu kuma ga karshen labaran duniya
kuma kula da zirga-zirgar jiragen sama ta Rasha ta ce shugaban haya Yevgeny Prigozhin na cikin jirgin da ya hatsari a arewacin birnin Moscow ranar Laraba dukkan mutane goma da ke cikin jirgin sun mutu Prigozhin ya jagoranci wata yar gajeriyar tawaye dauke da makamai kan sojojin Rasha a farkon wannan shekarar lamarin nan da nan ya haifar da shakku tun bayan da mai kamfanin soja mai zaman kansa na Wagner ke tashin hankula da shugabannin sojojin Rasha a lokacin Shugaba Vladimir Putin ya yi tare da tawayen a matsayin cin amanar ƙasa kuma yana mai zaman tamkan daba wuka ne a baya tare da shan alwashin daukar fansa amma ba daddewa ba aka janye tuhumar da ake Prigozhin kuma an bawa shugaban wagana damar koma Belarus yayin da aka bada rahoton yana shiga rashin lokaci zuwa lokaci Shugaban ƙasar Taiwan Tsai Ing-wen ta faɗi jiya Laraba cewa Matsayin gwamnatin kasar kan wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigin tegun Taiwan yana nan daram-dam. Yayin da tsibirin ke dikin cika shekaru 65 da fara rikicin mashigin Taiwan na biyu. Rikicin da shine karo na ƙarshe da sojojin Taiwan da na China suka shiga wani babban fada gaba da gaba. Shugaba Tsai ta ƙara da cewa dan haka dole ne mu ci gaba da aiwatar da sauye-sauyen tsaron ƙasa da inganta dogaro da kai da kuma ci gaba da inganta ƙarfin yaki da juriya na tsaron ƙasa. Da ƙarshe mai bayar shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Jake Sullivan ya rage tsammanin da ake yi na daidaita yarjejeniyar Saudiya da Isra'ila da Washington ke aiki akai yana mai watsi da rahoton da ke nuna cewa ana dabdacin maburi har yanzu akwai hanyoyin da za a bi don yin zama dangane da duk abubuwan da suka shafi tattaunawar inji Sullivan yayin wani jawabi ga manema labarai a ranar Talata a cikin watanni da suka gabata Sullivan da mataimakansa sun fara tattaunawa daban-daban da Saudiya da Isra'ila domin kafa tubalin kullu yarjejeniya aminci tsakanin kasashen biyu zai zama babban al'amari kuma zai amfana da Amurka a hanya mai muhimmanci inji Sullivan yana mai nuna manufar mafi kwanciyar hankali a gabas ta tsakiya inda kasashe za su iya yin haɗin gwiwa kan komai daga tattalin arziki zuwa fasaha ga tsaron ƙasa to sai dai ya ki cewa komai kan yiwuwar ganawar da shugaba Joe Biden zai yi da Yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman a gefen taron kasashen G20 da za a yi a New Delhi a wata mai zuwa
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC rahotanni daga Abuja babban birnin Najeriya na cewa kalla mutum biyu aka tabbatar da sun mutu sannan an zakulo wasu 37 daga karkashin baraguzai a wani bene mai hawa biyu da ya rubuta a unguwar Garki dake birnin a daren ranar Laraba yayin da ake zabgar ruwan sama. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta ziyarci wurin da abin ya faru ga kuma rahoton da ta aika mana.
All those people who are disturbing the master plan of Abuja, if you know your people are not supposed to build, it will go down.
Anan ministan babban birnin tarayya Nyesom Wike ne yake cewa dukkan gine-ginen da aka yi su ba bisa ka'ida ba, idan ya tabbatar da haka zai rusa waɗannan gine-ginen. Sai ga wani gini mai hawa biyu ya ruce har aka rasa rayukan mutane guda biyu a bisa shaida na wani dattijo da yake an haife shi a cikin Garkin Abuja mai suna Alhaji Kasimu Muhammad. Yayi bayanin abin da ya sani ne akan ginin da ya rushe.
A gaskiya tsohon gini ne, a labarin da muke ji mai gidan ma ya bada notice a fita dan ginin ya riga ya collapse.
Ka san shekarun gidan kenan?
Eh, akalla zai shekara 20 da wani abu dan sun gina shi tun a Bata Rijim.
Gidan
a plaza ne a kwana ciki yana kasuwanci saboda matsalolin wajen kwanciya, wani zai sai da kaya kuma ya kwanta a wajen, shi ya kawo jama'a abin ya rubuta da su.
Shi ma wani wanda yake makautaka da ginin mai suna Haruna Aliyu Das ya yi mana ƙarin haske kan abin da ya faru da ginin.
To ina tsananin aka cire mutum biyu farko, aka sake cire mutum ɗaya, aka sake ciro wani mutum ɗaya. To wajen karfe uku aka samu aka ciro wani dattijo, ana ta magana da shi amma nan daga kunkuminsa zuwa ƙasa yana cikin wayannan barakuzan ginin. Daga bayan yaran da suka maɗa aka yi ta yi aka samu aka ciro shi. To wajen karfe biyu da rabi na asuba aka sa Jack a can, wani kuma shi ta danne shi ta ba, aka cire shi aka jawo shi daga cikin nan wurin, aka samu mutum uku suka fito daga inda aka ciro shi
da ransu.
Na bayansa ba da ransu, amma shi din gaskiya kafin ma a kai shi cikin mota ana ganin ya cika, yana cikin mutum na biyu da suka rasu.
Babban jami'in hukumar bada agaji na gaggawa na birnin tarayya Dr. Abbas Idris ya yi bayanin kan irin waɗannan gine-ginen da ke rushewa akai-akai da ya ƙarin haske cewa.
To gaskiyar magana shine mutane suna da dabara, suna da wayo, za su sa gini wanda ba na bene ba, sannan daga baya saboda suna neman kuɗi daga baya za su zaga su sake ɗora gini hawa ɗaya hawa biyu. Yanzu kamar wannan ginin da ya auka ainihinsa shaguna ne aka yi, daga baya kuma aka zo aka ɗora gini aka sake ɗora wani wanda kuma foundation ɗin shi asali bai da wannan tsarin. Irin waɗannan abubuwa mutane da kansu su ya kamata su ji tsoron Allah, su kuma tausaya wa jama'a, su yi abin da ya dace yadda hukuma ta tanada, su bi tsari yadda ya kamata. To amma ba abi.
A yanzu dai wannan shine gini na uku da ya rushe a cikin watanni biyu a birnin tarayya Abuja. An yi na farko a Gwarinfa, sai kuma aka samu wani a daidai, ga kuma wannan da ya faru yanzu na Garki. Na yi kokarin samun bayani daga wurin masu kula da harkar gine-gine, amma kokari na ya ci tura. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 ne na safe da minti 13, wato 4 na yamma kenan da minti 13 a Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi 3 kenan ne ma da minti 13 a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a jamhuriyar Nijar, kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu ga shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Ganin cewa yanzu muna cikin yanayi na damina yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako yaga ya dace ya magana akan kurajen damina da ake kira da papillary urticaria a turance. To kafin mu shiga cikin shirin, bari mu ji daga bakin jama'a kan abin da suka sani game da kurajen damina.
Buhari Yunusa Kumriya.
To shin ka san kurajen damina?
Gaskiya sai dai nakan ga yara wa'ansu suna yana furfuto musu a jika, amma dai gaskiya ban san shi ba.
Yaran da ka taba gani na kusa da kai ne?
A ciki ma har da yaro na ma na taba gani ya irin wannan kurajen sun feso masa, so maman shi kuma ta kai shi asibiti cikin ikon Allah ya samu.
Sunana Fai Zaye Gabdu. Eh na san kurajen damuna sosai ma zaki ga dai lokacin damuna din ne idan aka yi ruwa ya tsaya waje daya zaki ga yara suna dan wasa su shiga ciki to daga baya sai kiga kuma kuraje sun dan fito musu a kafa idan yazo kuma ya warke sai kiga ya bar tabo yayi baki haka a jikin su saboda idan ka ganshi zaka ga ma yara suna ta sosashin nan
wata hanya aka bi aka magance
shi zaki ga dai irin an je asibiti a je a bada magunguna da za a sha da kuma wanda za a shashafa haka nan dai
Sunana Bilamin Idris Urbin Bore ina da wata yarinya tawa babba a ciki duk shekara sukan fito mata dan kusan tun tana shekara 1 da haihuwa har zuwa yanzu shekaran ta 7 duk shekara sai ta yi su dan sun zo kuma sometime ma ba ma damuwa da wani ai magani sai dan vitamin C haka dai da wani antibiotics sai ta sha sati 1 sati 2 ma ya wuce sai dai bar tabo eh gaskiya tana complain suna kaikai dan sometime ma in tana nan ni ne nake dan hana ta susan tana susan sai ta faffashe jini yana fita da sauransu gurin da ma tamon bai fito ba za ta yana kaikai har kasan kafanta so amman kuma cikin ku Allah sati daya wani lokaci ma kwana 5 haka 6
to shin a cikin yaran ka ita kadai ce take yi ko kuma idan tana yi akwai wani yaro a ciki da shi ma yake yi
a ba sa kama gaskiya su uku ne amman ita kadai ne take yi kuma suna wasa tare su ci abinci tare komai tare so amman ba sa ba su din nan ba sa yi gaskiya
Maryama Idris kurajen da muna gaskiya ba shi ake cewa cin ruwa ba eh wannan na sani gaskiya gaskiya kurajen damina ban san shi ba gaskiya muna dai yara a makaranta in mun je muna ganin kaman abu wanda da yake nan Abuja na gita so ana cewa korokoro ko shine dai kurajen damina Hausance bai ban sani ba zaki ga yara kafafun su duk yayi yana ruwa wani gurji kurji haka sun fito kanana suna ruwa wani za ga an ce infection ne ko sun taka ko sun shiga ruwa a kwata ko wani abu wannan kam tasowa na gani amma ni gaskiya ban bai taba faruwa da wani dan gidanmu ko ni haka ba
tare da ni a cikin shirin akwai kwararriyar likitar fata Dr. Zainab Babba Kaita da ke aiki a asibitin gwamnatin tarayya na Abuja. To likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan kurajen damina wato papillary urticaria.
Papillary urticaria ko kurajen damina cutar fata ce wadda muke yawan ganinta kuma tana da matsantawa kuma an fi ganinta a yara.
Shin daminan ne yake kawo kurajen ko kuma akwai wani abu da ke kawo su?
Yawanci kuma abin da yake kawo ta wato cizo ne na kwari. Kuma dalilin da yasa hakan saboda yawanci ciwon ya fi tasowa ko an fi ganin shi kusan a lokacin damina kuma ina ga dalilin hakan baya rasa nasaba da cewa kwaruka kwari ne suke sa ciwon so insect bite kamar su sauro da dai sauran kwaruka haka wanda yawanci kin ga da damina akwai daji akwai ciyayi da flowers haka da suke fitowa wanda za su iya sa kwari su fi yawa a lokacin kuma sai ya kawo matsala din
shin suwaye ne ma suka fi cin karo da kurajen damina tsakanin manya da yara
yawanci an fi ganin shi a yara kamar daga shekara 2 zuwa 10 wani lokaci ana ganin shi a ƴan mata haka ko samari su ma amma ba safai ake ganin shi a manya ba to kuma abin da yasa aka fi ganin shi a yara saboda wato kaman fatan su kusan za a ce ko bata yi kwari ba bata nan da nan da kwaro ya cije su za ta dan yi fishi haka saboda haka nan da nan sai su samu kuraje din kuma yawanci zaki gani ba mutum ɗaya ne a gida yake da shi ba za a iya samu wasu a cikin yara din su ma suna da shi ba wai dauka ake ba amma kuma wani in a cikin gida din akwai mai irin wannan kurajen ba za a rasa kuma a kanni haka a ƴan gidan ba wani shi ma yana da irin sa
to likita shin suna da wani alamu ne kafin su feso a jikin mutum
to alamu na papillary urticaria ko kurajen damina wato wasu ƴan kuraje ne kanana masu kaikayi ne tsanani wanda yawanci an fi samun kurajen haka a inda yake a bude na jiki na yara musamman kamar kafa ko hannu ko fuska amma yawanci zaki ga inda jiki yake a rufe kaya na rufewa zaka ga kusan babu kurajen a wurin to kusan zaki ga ko yaro ne ya zo maka asibiti idan aka cire kaya zaki ga iya inda kurajen suke a inda yake a bude ne amma inda ba a bude yake ba ana rufewa da kaya yawanci zaka ga ba kurajen kuma abin da yasa din saboda kin ganin ne kusan inda kwari suka fi ciza inda yake a bude kuma inda ake dada gane wannan ciwo kusan an fi ganin shi yayin da damina take kan fara ko kuma ta tsaya sosai kuma yawanci kurajen haka zaka gansu da suna da dan ruwa haka a cikin su wani lokacin haka ko in sun kwarzane saboda akwai kaikayi sosai kuma in suka warke yawanci suna warkewa su bar wa yara tabo ko dai a hannayensu ko a kafafuwansu din.
To likita, yaya tsananin wannan kuraje yake idan ba a dauki matakin da ya dace da gaggawa ba?
Kusan zan iya cewa tsananin su mataki-mataki ne. Kingalai da farko shi kuraje ne mai tsananin kaikayi. Saboda haka idan yana ma yaro kaikayi kinga akwai matsantawa. Yaro ba zai sake ba sosai, yaro ba zai samu isasshen bacci ba, so akwai damuwa ana. To banda wannan kuma yawan susa din shi ma zai iya sawa ya zama na kaman wasu kwayoyin cuta kaman na bacteria ya zo ya shiga, saboda haka ciwon zai iya chadewa. To kinga shi ma wannan wata matsala ce. Sannan kuma banda haka daga baya yawanci kurajen sukan warke da bakin tabo mara daɗin gani, saboda haka zai bar wa yaro tabo. Wani lokacin ma sai kiga wasu sai an dan fara girma samari ko ƴan mata, kamar tunda nace miki yawanci ya kewa tsakanin shekara 2 zuwa 10, to zaki ga in sun ka dan fara wayo shekara 13-14, wani lokacin yaran sun damu sun zo asibiti. A lokacin kuma ba kurajen ne suka yawa ba, a lokacin damuwar su taban da kurajen suka saka musu ne, watakila kuma tun suna yara. To shine matsalar wannan kuraje na damina.
To likita, menene ma bambancin kurajen damina da sauran kuraje?
To kusan zan ce ba kowane kuraje mai kaikayi bane ba kurajen damina ko kuma papillary urticaria, amma akwai wasu kurajen masu yanayin su ma kaikayin da suke ake zuwa da shi, kamar scabies wato karzuwa, ko kuma atopic dermatitis da sauransu dai.
Daga ƙarshe, wace shawara zaki ba wa masu sauraronmu domin kare kansu daga cin karo da kurajen damina wato papillary urticaria, musamman ma yanzu da muke cikin lokaci na damina?
To akwai shawarwari daban-daban da muke ba wa masu irin wannan ciwo na papillary urticaria ko kurajen damina. Yawanci kin ga muna cewa muna ba da shawaran idan akwai abin da yake kawo kwari din kamar a cikin gida, misali a ce ko ciyayi ne ko ruwa ne kwantacce ko kuma fulawoyi haka, to za a ce a cire su saboda su suke kawo kwarin su, da saboda haka dole sai an rabu da su. Sannan idan yaro dole a dinga sa masa kaya mai rufe jiki, muna ce mishi protective clothing, kamar wato kaya haka mai dan dogon hannu, dogon wando, yanda kwari din ko da fita yaro yayi kwari din ba za su cije shi sosai ba. Sannan kuma akwai irin magunguna haka na korar kwari din da ake shafawa, su ma muna ba da shawara inda ba zai rufu ba, to inda yake a bude ne sai a shafa wannan magunguna. Sannan kuma za a ba da shawara a ce dai ya zamana ana feshi na maganin sauro, saboda sauro ya ragu, saboda ko cikin bacci zai iya cizon su, wannan ciwo zai matsa musu. Idan ma kuma ba za a iya ke fesa maganin sauro ba, a kwana a gidan sauro, tunda kin ga shi in ka saya abu ne da za ka yi ta amfani da shi na lokaci mai tsawo. Sannan kuma idan akwai dabbobi haka kamar mage ko kare, su ma sai ana musu, saboda kin san suna da irin kaska din nan, to su ma sai ana musu feshi, saboda kada kwarin da suke dauke a jikinsu ya zama su ne suke zuwa suke cizon yara din. To kuma asibiti muna ba da magunguna wato na rage kaikayi din, da kuma maganin da yake rage tasirin kurajen, da kuma wasu magunguna watakila idan kama a ce akwai secondary bacterial infection, wato kama akwai wata kwayar cuta da ta riga kuma ta shiga kurajen, to shi ma za a bada magani don wannan ya yi sauki.
To masu sauraronmu, kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka abin da za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Da fatan an ji shawarwarin da likita ta bamu, kuma da fatan za a kiyaye. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin, wato Dr. Zainab Babbakaita, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
Ta yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
A yau sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne daga Jamila da Fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Aisha Usaini Dangotin Karasuwa tare da Maryam Babagana Alhaji Nuciya Wacakal. Suka ce shugabannin Najeriya don girman Allah da manzansa, ku tausaya ma talakan Najeriya, domin wallahi Allah ne kaɗai ya san iya adadin yawan mutanen da ke kwana da yunwa saboda tsadar rayuwa. Sako na gaba kuma ya ce, "Salam VOA Hausa, bari na yi amfani da wannan damar wajen jinjinawa wani matashin ɗan kasuwa a cikin garin Guru da ke jihar Yobe mai suna Usman Yakubu Dan Jargewa, bisa yadda ya duba halin da al'umma ke ciki yake sayar da kwanan shinkafa a kan naira 1,000 maimakon 2,000 kamar yadda sauran 'yan kasuwa ke saidawa. Muna kira ga sauran 'yan kasuwa da masu hannu da shuni har ma da gwamnati da su yi koyi da wannan bawan Allah duba da irin halin da al'umma ke ciki." Sako daga Abubakar Kawu Girgir da Sani Balaguru. Wannan sako na haɗin gwiwa ne kuma suka fara da cewa, "Assalamu alaikum VOA Hausa, fatan alheri ga dukkanin ma'aikatanku. Hakika ya kamata al'ummar yankinmu na arewa mu maida hankali wajen yi wa waɗannan sabbin ministocin da aka naɗa daga arewa addu'ar Allah ya riko da hannayensu wajen kawo ƙarshen matsalar da ta addabi ƙasarmu. Ba wai kullum mu 'yan arewa muke aibata 'yan uwanmu ba. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya ba wa ƙasarmu Najeriya zaman lafiya mai ɗorewa." Sako daga Aminu Adamu Malam Madori da Umar Babanya ya sabon gida da Comrade Hassan Hamza Sulit Tankarkar tare da Yusuf Guwa Sansani Miga a jihar Jigawa. Shima wannan sako na haɗin gwiwa ne daga Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa tare da Shehu Adamu Rijau suka ce, "Salam, a gaskiya VOA ku gaya wa gwamnatin Najeriya ce fanar da wasu kadarorin gwamnati domin samun kudaden tafi da harkokin mulki da gwamnatin za ta yi. Mu al'ummar Najeriya ba da yawunmu ba."
Yanzu kuma sai labaran duniya a takaice.
Yau Alhamis, jami'an agajin gaggawa a Najeriya sun ce ana ci gaba da aikin ceto bayan da wani jirgi ya ruguje a Abuja ya kashe akalla mutane 2. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta birnin tarayya Abuja ta ce ma'aikatan sun ceto mutane 37. Sanarwar da hukumar ta fitar ta ce masu aikin ceto sun shirya yin amfani da na'urori domin gano baragwazan da suka rage. Sanarwar ta ce ginin mai hawa 2 da ya haɗa da gidaje da wurin kasuwanci ya ruguje da yammacin ranar Laraba. Yan jam'iyyar Republican 8 da ke son zama shugaban kasar Amurka sun gudanar da muhawarar farko ta jam'iyyarsu a jihar Wisconsin gabanin zaben shekara mai zuwa. Muhawarar ta sa'o'i 2 da aka yi a gidan talabijin wadda yan jam'iyyar Republican suka fara gudanar da ita a wannan zagayen zaben. An yi ta musayar ra'ayi game da abin da ɗaya daga cikinsu mai gudanar da taron ya kira yiwuwar da ba ta wurin, wato ɗan takarar jam'iyyar da baya nan, tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump. Harin makami mai linzami na Rasha ya raunata akalla mutane 7 da sanyin safe yau Alhamis a birnin Dnipro da ke kudu maso gabashin Ukraine. Serhiy Lysak, gwamnan yankin, ya faɗa a tashar Telegram cewa 6 daga cikin waɗanda suka jikkata na kwanta a asibiti. Lysak ya ce jami'an tsaron saman Ukraine sun harbo makami mai linzami na Rasha guda ɗaya. Hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta Rasha ta ce shugaban haya Yevgeny Prigozhin na cikin jirgin da ya hatsari a arewacin birnin Moscow ranar Laraba. Dukkan mutane 10 da ke cikin jirgin sun mutu. Prigozhin ya jagoranci wata 'yar gajeruwar tawaye dauke da makamai kan sojojin Rasha a farkon wannan shekarar. Shugaban kasar Taiwan Tsai Ing-wen ta faɗi jiya Laraba cewa matsayin gwamnatin kasar kan wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigin tegun Taiwan yana nan daram-dam. Yayin da tsibirin ke bikin cika shekaru 65 da fara rikicin mashigin Taiwan na 2.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger da Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada ku manta, muna nan kodayaushe a shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Idan kuna neman labari da dumadumin su, kazalika muna nan a Facebook, Instagram da Twitter da ma YouTube. Yanzu kan a madadin Sarfil Hashin Gumel da ya Sa'ida Hamdun da suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin, sai injiniyar mu Nashwan, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu, sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.